Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hawwa Umar zan jagoranci shirin. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan cutar sarki haƙora wacce a Turanci ake kira da tetanus. Sarki haƙora cuta ce da ƙwayoyin cuta nau'in bacteria ke haddasawa wanda ke shafar layin sadarwar ƙwaƙwalwa. Sarki haƙora kan shafi jijiyoyi da tsoka da kuma yadda mutum ke shakar numfashi kuma yakan yi barazana ga rayuwar mutum. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya dake Abuja. Likita barkamu da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu zasu so su ji ƙarin bayani akan cutar tetanus wato sarki haƙora.
Cutar tetanus wata cuta ce da ƙwayar cuta jinsin bacteria mai suna Clostridium tetani take kawo. Takan saki wani guba ne wanda guban nan sai ya shafi jijiyoyin da suka taso daga laka da ƙwaƙwalwa sannan sai ya kasance tsokokin jiki sun yi tauri maimakon su tauri suna saki sai su tauri su tsaya kam sai ya kasance kenan ba sa yin aiki yadda ya kamata yi. Wannan kuma zai shafi kusan kowane bangare. A likitanci aka raba su kusan kashi hudu. Akwai wadda ake cewa generalized wato wadda ta shafi gaba ɗayan jiki. Akwai wadda ake cewa cephalic wadda ita kuma abin da ya shafi daga kai zuwa wuya. Akwai wadda ta shafi jarirai wato neonatal tetanus. Akwai kuma wanda ya shafi wani bangare na jiki daidai inda abin ya shafa. Misali a ce kafa ne ta samu matsala kuma ya tsaya lalle iyakar kafar. Mafi yawancin lokaci guda biyun nan wato wanda ta game gaba ɗayan jiki da kuma ta jarirai sun fi yawa. Idan ka tara su biyun su ne fiye da kashi 90 cikin 100 na duk cutar tetanus da ake samu. Cuta ce mai hatsarin gaske saboda tana saurin kisa. Idan ya kasance ta shafi mutum zai kasance haƙorin shi ya kankame saboda waɗannan tsokoki da suke buɗe baki su rufe shi sun kankame yadda buɗe bakin zai zama aiki ba zai buɗu ba sai ya kasance ko yawo baya iya haɗewa abinci ba zai ciwu ba. Idan ta shafi jijiyoyin da suka shafi numfashi sai ya kasance numfashi ma ba zai yi ba sai ya kasance sanadiyar wannan rasa rai. Lokacin da mutum yake samun wannan matsaloli yana cikin hayyacin shi yana sani sannan dan abubuwa kadan ko a taba shi ko haske ko surutu ko wata ƙara tana iya sa sai ya zama kamar an firgita shi sai ya zama tsananin waɗannan tsokoki sun ƙara ƙarfi. Wani lokacin musamman a yara sai ya bankar har wuyansu yadda zai iya karya kashin bayansa saboda tsokokin da ke kashin bayan nan sun tauri sun lankwasa kashin baya.
Menene alamomin cutar tetanus wato sarki haƙora?
Yawanci takan fara ne da alamar bakin nan. Wala'alla mutum ya dan samu rauni ko dan karta ko ya taka wata kusa ko wani abu mai kaifi wanda yake da datti saboda ƙwayan nan tana zaune a cikin ƙasa za ta kuma iya shekaru a cikin ƙasan nan. Wani lokacin sai ciwon ma ya warke ya manta da shi kawai sai a ga ya fara samun tauri ba zai iya buɗe bakin shi ba haƙori ya kasa buɗuwa sai a fara ganin fuskar shi tana wani motsi da ba a saba gani ba sai jiki ya fara tauri. Yawanci da farkonta wala'alla za ka ji lafiyar shi lau kafin wannan ta faru. Ga jarirai yawanci inda ake samun matsala idan an zo wurin haihuwa ne bayan an haihu irin matakan da ake bi ko a sa wata reza ko wani almakashi mai datti a yanke cibi na yaro ko kuma irin magungunan da ake sawa a cibin nan sai ya kasance an sa da waɗannan ƙwayoyin cuta na tetanus. Idan ya shiga to fa sai ya zama matsala shi ma jariri sai ya fara irin wannan sai ya fara ganin baki ba zai buɗu ba ya fara kuka sai ya kai ga ya zama kamar sassaka shi aka yi wani lokacin kamar an sassaka shi ne da katako ba za ka iya lankwasa gaban shi ba kuma tana da hatsarin gaske saboda ko a asibitocin da suke da cikakkun kayan aiki idan wannan ta faru kashi 50 cikin 100 na irin wannan yara ba sa rayuwa.
Kai maganar cewa lokuta da dama idan mutum ma ya ji ciwo sai ciwon ya warke kafin ya fara fuskantar irin wannan matsaloli kenan za a iya cewa cutar ta takan dauki lokaci a jikin mutum kafin ta bayyana?
Ita kwayar cutar idan ta shiga yawanci ba za ta bada ko zazzabi ko wani abu ba, kuma abinda take shine sai ta samu lokaci, yawanci ba ta son iska, saboda haka sai wurin ya rufe sannan sai ta fara sakin wannan guba. To wannan guba ita ke kawo wannan matsala. To shi yasa a lokacin da ta shiga din ba lalle a ji wani abu ba, sai ta dauka kwanaki. Sannan kuma tana iya rayuwa a waje ko a kasan nan ko a jikin wani abu mai datti na watanni ko shekaru ma. To shine illarta, sai ya kasance ba a ma san cewar tana nan ba. Sannan kuma kwaya ce da take da wahala sha'ani, yadda inda zaka sa misali a ce razor da take dauke da kwayar wannan cutar, ka sa ta a ruwa ka tafasa ta na minti 20, tana iya rayuwa a cikin tafasashen ruwa na minti 20 din nan. Yawancin magungunan da ake sa na kashe kwayoyin cuta baya kashe spo din wannan da yake kawo wannan matsala, saboda haka cuta ce wadda tana daga cikin ainihin rigakafi yafi magani.
Ta yaya ake karban rigakafin cutar sarki haƙora?
To akwai yanayi biyu. Yawanci mata masu juna biyu in sun je awo ana yi musu allurar rigakafi na tetanus din, sannan su ma jarirai ana yi musu daga sati 6. Yawanci allura tana zuwa a haɗe da ta sarki haƙora da ta mashako da ta kuma tarin shika. Yawanci akan fara bada ita daga sati na 6. Amma babban rigakafi shine abubuwan da ake sawa domin Allah iyaye su kula, a yi hakuri kula da cibin nan da ake yi, da ake sa abubuwa. Akwai wuraren da har kashin shanu ake sawa. To ita kuma kwayan nan ta cutar nan tana rayuwa a cikin yan hanji da na mutum da na dabba. To kaga in aka dauko irin waɗannan abubuwa aka sa, kina an sa ta cikin hanyar jinin ne direct. Iyaye su yi hakuri, ko da haihuwar gida ne a samu sabuwar reza wurin yanke cibin nan, in an yi amfani da ita kuma a yarkar a ce za a maimaita. Sannan a rinka kula da shi wurin cibin nan, abinda ake cewa spirit da auduga ana kogewa. Amma abubuwan da ake sawa a cibin nan shine babban illa da ke kawo matsala ga jarirai. Saboda haka idan aka da waɗannan matakai insha Allah za a samu sauki. Hakika an samu sauki, domin kafin a fara allurar rigakafin nan mutane da suka dan kwana biyu za su iya ba da labarin gaskiya irin yadda aka samu matsala, da kuma asibitoci da dama wanda za su faɗa miki irin yadda aka samu wannan matsaloli kafin allurar rigakafin nan su kankama. Alhamdulillah an samu saukin su, amma har yanzu muna daga cikin kasashen da suke samun matsalar ta.
To likita, kayi maganan cewa akan ba wa masu ciki allurar rigakafin cutar sarki haƙora idan sun je awo, ana ba ta ne don kariyan kanta ko kuma don kariyan jaririn?
Kariya biyu ce, ita kan kanta, sannan kuma ta ba jaririn wani dan kariya. To amma jaririn kariyar da yake samu ba ta isa daga mahaifiyar, akalla yafi ba a bai samu ba. Saboda idan ka ba mutum allurar rigakafi a sati 6, kinga kenan me ya faru da shi kafin sati 6. Yawancin wanda suke samun tetanus na jarirai suna samun ta ne a satin farko zuwa sati na 2. Saboda haka idan ka ba iyayen suka ba su dan kariya, za a samu saukin ta. Shi wanda ake ba jariri bayan sati 6 ana kare gaba ne, amma na wannan dan kwana 28 din na farko kinga bai amfana ba.
To likita, ta hanyoyin jini kawai ake iya samun cutar?
Duk inda za a samu fata ta fashe, kwaye cutar nan za ta iya shiga. Amma ita ba zai yada ta ba, ko ita tari ko ta wani abu ba zai iya yada ta ba.
Kwana nawa cutar take kafin ta kankama ta haifar da matsalar rasa rayuwa?
Kamar yadda na yi bayani a baya, matsalar shine abinda ita, wato ita kwayar ba ta son iska ta oxygen. Saboda haka idan aka rufe ta, shine yawanci ake samun dandanan ta saki wannan guba din. To kinga kenan za ta iya zama akan ciwon mutum, amma saboda ba a rufe ciwon ba, aka wanke ciwon har ciwon ya warke ba a rufe ba, ba tare da ya samu matsala ba, bai ma san ta hau ciwon ba. Wani kuma ana yi a rufe ciwon kwana 1, 2, 3 ya fara samun matsala. Saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon. Misali wani kuna ne, na taba ganin yaron da kuna ya samu, to saboda yanayin kunar kuma sai kasance baya iya tashi wurin bayan gida, daga bayan gida kuma sai samu wannan cutar, saboda ta shiga ta inda kuma kunar ta shiga, yana kan gadan ana maganin kuna, wannan kuma matsalar ta.
To likita, shin wanda ya kamu da cutar misali ya shafa ma da ita, yakan zo ya warke?
Ana warkewa. Wanda ake a asibiti akan bada magani, sannan a bada magungunan da za su sa su waɗannan tsokokin su saki a wannan lokaci. Tun sai an kai mutum ɗakin ka ta kwana, an sa shi akan injinan da za su yi mai numfashi da sauransu, amma ana rayuwa. Sai dai da yawa, musamman ga jarirai da yawa, sukan rasa rayukansu saboda cuta ce mai fitinar gaske.
duk da dai a baya ka ja hankalin iyaye game da abubuwan da ake shashafawa a cibi. Sannan wani lokacin kuma zaka ga yaro ya dan tasa watakila shekara 2 3 4 5 haka ya ji ciwo ba a dauki abin da muhimmanci ba. To koda a gida ne me ya kamata uwa ta yi ta wanke ciwon nan domin kare yaro daga kamuwa da wannan cuta?
To yawanci za ka ga idan abin da ya kamata idan mutum ya samu rauni a wanke wurin nan a bude shi, sannan kuma ana zuwa asibiti za a yi mai allura wadda za ta habaka wato garkuwar jikin shi, sannan a bashi magungunan da ya kamata. Amma ko wuraren da zaki ga mutum yayi rauni ya debi kasa ma ya zuba bai san cewar kwayar cutar tana cikin kasa ba, saboda haka idan aka kula da irin waɗannan abubuwa na tsafta da kuma kulawa a daina zubzube akan ciwukan nan, a wanke su, a je asibiti a dau matakin da ya kamata, insha Allah za a samu sauki.
So tari a gida zaka ga idan yaro ko babba ya ji ciwo an sa ruwan dumi da gishiri an wanke ciwon, shin hakan daidai ne?
Watakila suna kwaikwayon normal saline wanda zai wanke wurin ba damuwa ba illa. To amma idan an yi hakan ya kamata kuma a je a sa saboda a samu maganin da ya cancanta a sa.
Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Ba ku ai roke da ni ba ta ku asai da ke kace duniya ana ta wani sani ba ana rawa ku shi ba.